الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديا تبت الله تبارك وتعالى لدكم ونرنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 11 ga watan Sha'ban shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 18 ga watan 5 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Alkur'ani. A yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin sura ta 23 a bangaren lissafi suratul mu'minun. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. A farko, muna da faɗakarwa dangane da lissafin kwanan wata. Lalle abinda ya shafi lissafin kwanan wata mun kuskure a sababin wancan wata da ya gabata. Ranar Asabar shine 30 daidai, ba ranar Juma'a ba. Don haka ranar Lahadi ita ce 1 ga watan Sha'ban. Yau kenan muna 11 maimakon mun samu ƙarin kwanuka. Kenan a takaice kuskure ne muka yi a baya. Yau ana 11 ga watan Sha'ban, don haka mun tambaya mu bincika an tabbatar mana da cewa ranar Asabar shine 30 daidai, ranar Lahadi shine 1 ga wata. Kenan wancan lissafi namu na baya kuskure ne, insha Allah ba karshen darasi kenan za mu sake maimaitawa. Kenan yau 11 ga watan Sha'ban muke, insha Allah. Na'am. Kamar misali mutumin da baya mi menene sababin abin da yasa baya iya azumi baya iya sallah? To, wanda ya zamanto baya azumi baya sallah da gangam a matsayin shi na musulmi, ya tabbatar da cewa sallah da azumi wajibi ne a kan shi. Wannan kasancewar rashin taimaka masa shi ya fi dacewa, in har an tabbata rashin taimakawar zai sa ya ma kansa wazi. An gane ku? In kuma an fahimci cewa yana da wani tawaya ta hankali shi yasa baya sallah baya azumi, to wannan sai a ɗauke shi a matsayin wanda ba shi da hankali, ana iya taimaka masa ba laifi ba ne. Amma in an tabbata da gangam ne kawai don kyauya, ya tabbatar da wajibcin sallah da wajibcin azumi baya yi, to wannan baya dacewa a taimaka masa da abinci na dare ko abinci na rana. Waɗannan su ai daman kasancewar murji'a ne, na wai kasancewar a ƙasashen Turai sai ka samu mutum wai ya ce maka wai shi musulmi ne, aban wa umma, wai shi musulmi ne, uwar shi da uban shi ma musulmi ne, kuma baya sallah baya azumi. Irin wannan aqida ce ta murji'a. Murji'a su kawai in ka ce la ilaha illallah shikenan ka kare, ko da baka sallah baka azumi, duk aikin saban da kake baya hana ka shiga aljanna ko kiyama. Su abinda suka dauka cewa imani kawai ya takaita akan furta kalima ta la ilaha illallah, suka ce kuma su imani wani abu ne wanda suka kamanta shi da wani ya'yan itace da ake kiran shi sakanjabin, suke cewa haka yake a zuciyar bawa baya karuwa baya raguwa dan haka aqidar su da imanin su da imanin Jibril alaihi salam da na sauran annabawan Allah da manzanni dukkan ne da'a ba ta kare imani a aqidar su aiki na sako baya rage imani wai in ka ce la ilaha illallah kadai ka kare duk aikin saban da kake baya hana ka shiga aljanna a gobe kiyama wannan aqida aqida ce karkatacciya duk wanda yace la ilaha illallah ya tabbata cewa la ilaha illallah nan da ya fada ta lazumta masa yin aiki da duk abin da ta kunsa sallah azumi zakka haji sadar da zumunta da'a ga mahaifa kyautata ma makwabta taimaka ma mabukata da sauran ayyuka na ibada duk wanda yace la ilaha illallah baya sallah baya azumi idan ya mutu makomar shi mutacce na'am wai tambayar kan uwa yaya ake daidaita sahu yanda ake daidaita sahu kamar yanda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar zaka hada idan sahu naka da na dan uwanka sannan ka dangana duddigenka da nashi sannan kuma ka dangana kafadarka da tashi kenan abubuwan nan guda uku sune ake likawa juna da juna idan sau na kafarka ya hadu da idan sau na dan uwanka diddigenka ya hadu da diddigen dan uwanka dan haka ba kan ya tsuntsi kanka na ba ake hada a idan sau da diddige naka da dan uwanka su hadu sannan kuma kafadarka da tashi ta hadu koda ya fi ka tsawo ya zamanto ka dangana da kafadarka da jikinsa haka hadisi na cikin sahihul bukhari sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada cewa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda muke hada sahu yace dayan mu na dangana kafadar shi da kafadar dan uwansa ya dangana idan sau da diddigen shi da na dan uwan shi yace amma yau inda zaka kusanci mutun sai kaga mutun yana zagura tamkar jiki yana kodi daga kanye ko kamarta sai kaga mutun yana janyewa saboda jahiltar sunna kuma shi irin wannan daidaita sahu wajibi ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa wallahi la tusawwunna suhufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum a wata riwaya aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum manzo Allah yace rantsuwa nake da ubangiji na lalle ne ya zama tilas akan ku daidaita sahu manzo Allah yace ko ku ki daidaita sahu ubangiji ta'ala ya saba tsakankanin huskokinku menene ya saba tsakankanin huskoki Allah ya saba tsakanin zukatanku kaji kana jin haushin dan uwanka ka rasa ma wai menene sababin abin da yasa kake jin haushin sa shi kuma bai taka maka bai zauda maka ba rashin daidaita sahu na kawo rashin sutuwa tsakankanin jama'a ta mu'mini dan haka malamai suka ce wannan hadisi na tabbatar da cewa daidaita sahu wajibi ne domin uquba ba ta kasancewa sai akan barin abin da yake wajibi dan haka dai ba tsinin yatsa ba ake hadawa a idan sau da diddige an gane ko idan aka ce diddige shine karshen kafa kenan baya sannan kuma da kafada da kafada shine ake daidaita sau na'am wani sani mutumin da azumi na kafara ya hau kansa yana cikin yi Allah ya masa rasuwa kafin ya gama shin cike masa za a yi ko kuma me za a yi azumi na kafara ba a rama ma mamaci an gane ko iya abinda za a yi ciyarwa za a yi ka kiyasta shi akan azumi na Ramadan duk mutumin da Allah ya masa rasuwa ana bin shi bashi na azumi na Ramadan da bai yi ba kamar yanda hadisi ya inganta Aisha Allah ya kara mata yadda wata mata ta zo ta faɗa mata cewa mahaifiyarta Allah ya mata rasuwa akwai bashin azumi na Ramadana a kanta. Aisha tace mata taje ta ciyar a madadin kowane yini, wato ta bada mu. A wata riwaya a madadin kowane yini ta bada tsari. Haka hadisi ya inganta daga Ibn Umar, Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin ya gabata a darasin mu na Sunan Tirmidhi. Duk wanda ake bin shi bashin azumi na Ramadan, Allah ya masa rasuwa ba tare da ya biya wannan bashi, to makusantansa za su ciyar a madadin kowane yini, za su bada mudu daya. Azumin da ake rama ma mamaci shine azumi na addawal, kamar yadda hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas da Aisha, Allah ya kara musu yadda. Abdullahi dan Abbas yake cewa wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya Rasulullahi, mahaifiyata ta hauce ku ta yi bulaguro, sai ta ci ma kanta alwashi tsakaninta da ubangijinta cewa in Allah ya sauke ta lafiya za ta yi azumin wata guda. Kuma Allah ya sauke ta lafiya ba tare da ta yi wannan azumi, Allah ya karɓi rayuwarta. Ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tace masa, ya Rasulullahi, inna ma mahaifiyata wannan azumi yayi. Manzon Allah ya ce, kaddara cewa ana bin mahaifiyarki bashi, shin in kika biya mata wannan bashi, bashi ya biyu? Tace kwarai. Manzon Allah ya ce, to fa dainullahi ahaqqu bil qada, bashin Allah shi yafi cancanta game da biya. Wannan nasi ne a bayyane, azumi na addawal in ana bin mutum ba tare da yayi ba, Allah ya masa rasuwa dange shi na kusa, dole su rama masa wannan azumi. Haka kuma hadisi ya inganta daga Aisha, Allah ya kara mata yadda. Don haka a kan shi ne malamai suka fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke cewa, man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyu. Manzon Allah ya ce, duk wanda ya mutu a kansa akwai bashin azumi, makusancinsa manzon Allah ya ce rama masa wannan azumi. To azumin da ake rama ma mamaci shine azumi na addawal, amma in azumi na Ramadan ne sai dai a ciyar a madadin kowane yini, a bada mudu daya. Kaddara cewa Allah ya masa rasuwa ana bin shi bashin azumi 20, to iya abinda za ku yi sai ku bada mudu 20 shine matsayin azumin da bai yi ba. To haka in kafara ce yana yi kafin ya gama, Allah ya masa rasuwa, to shi ma iya abinda za a yi, ciyarwa za a yi a sauran abinda ya rage masa. Lokaci ɗaya za a fitar da su, idan ana da halin fitar da su a lokacin, gaba ɗaya sai a lissafa iya adadin abin da yake kan mutum na mudu a fitar da shi. In babu halin fitarwa gaba ɗaya bakin abin da aka samu sai a fitar, sauran kuma an bi bashi lokacin da aka samu dama, shi ma a yi da biya. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala, mun tsaya ƙarshen wato aya ta 111, wanda kafin aya ta 111 Ubangiji ta'ala na mana bayani game da waɗanda suka so zartar da kwanukan rayuwarsu ba tare da sun ribanci wato abinda zai amfane su a gobe kiyama. Shine tun daga aya ta 101 Ubangiji ta'ala na fadar cewa, fa iza nufika fi suri, idan aka yi busa a cikin kabu. Lafazin asur, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana shi, shine alqarn, wato kabu. Wani kabu ne na musamman wanda Allah ya halicce shi, kuma ya wakilta wani mala'ika daga cikin mala'ikunsa cewa idan al'amari ya zo ƙarshe, lokacin da duniya gaba ɗayanta za ta naɗa tabarmarta, wannan mala'ika zai busa wannan kaho. Idan ya busa kaho, duk sauran halittun da suka rage suna raye gaba ɗayan su take in kiza su tashi daga aiki. Wannan mala'ika kamar yanda malamai suka bayyana shine Israfil alaihi salam. Israfil sunansa ya zo a cikin sunna. Malamai sun tabbatar da cewa shine mala'ikan da Allah ya wakilta game da busa ƙaho. Kamar yanda al-Imam Ibn Kathir Allah ya ji kansa ya yi bayani akan haka a cikin suratul An'am, a daidai fadar Allah subhanahu wa ta'ala, qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur. To wannan mala'ika in lokaci yayi Ubangiji ta'ala zai bashi izini, ana bashi izini kai tsaye zai busa wannan ƙaho. Idan ya busa kuma kowa zai tashi daga aiki. Kuma wannan mala'ika kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari, tuntuni ya kafa bakin ƙahon a bakinsa, jiran izini kawai yake daga wajen Ubangijinsa. Kamar yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah yake cewa kaifa an'am wa sahibul qarni kad taqama al-qarna yantaziru al-idhn. Manzon Allah yace yaya zan saki da yi walwala na ji dadi da rayuwar duniya, alhali ma'abucin kahu ya kafa bakin kahon, ya kafa tsinin kahon a bakinsa yana jiran izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka wannan busa ko kamar yadda bayani ya gabata, wasu malamai sun ce busa uku ce za a yi. Farko ita ce busa ta firgita, wanda komai da ka sani zai razana ya fitar daga cikin hayyacinsa. Busa ta biyu, duk halittun da suka rage suna raye take yake za su mutu. Busa ta uku wato ita ce kuma ta tashin kiyama, wanda kowa wato zai fito daga cikin kaburinsa, kowa zai fito daga cikin kaburinsa tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshenta. Malaman da suka tafi akan cewa busa uku ce sun fassara, sun kafa hujja da fadar Ubangiji ta'ala, wa yawma yunfakhu fis suri fa faz'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhiri, ayyana cikin suratul Naml. Ubangiji ta'ala yake cewa a ranar da ake busa a cikin kahu, duk halittun da suke cikin samai bakwai da kasai bakwai gabar dai za su razana, sai wanda Allah ya so shi kadai zai amintu. Yace wa kullun, dukkan halittu gaba daya da waɗanda suke cikin samai da waɗanda suke cikin kasai, a tauhu za su zo ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala dakhilina, halin suna kaskantattu. Sannan kuma suka ɗauko aya wadda ke cikin suratul Zumar, wa nufika fis suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Ubangiji ta'ala ya ce a wannan yini za a yi busa a cikin kabo. Idan aka yi wannan busa, dukkan halittun da suke cikin samai da kasai gaba ɗayansu za su mutu, sai wanda Allah ya so kawai. Sai ya ce thumma nufika fihi ukhra, sannan za a yi wata busa ta daban, fa idza hum qiyamun yanzurun, sai ga maka halittu gaba ɗaya sun yi tsaitsaye suna kallon ina za a yi da su. To duk da cewa a magana mafi rinjaye, kamar yadda malamai suka tabbatar, busa biyu ce za a yi. Ta farko idan aka yi, gaba ɗayan halittun da suka rage suna raye za su razana su firgita su fita daga cikin hayyacinsu, wannan firgici sai ya kai su zuwa mutuwa. Sannan kuma za a yi busa ta biyu, ita ce busa wadda take ta tashi. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce fa idza nufika fis suri, idan aka yi busa a cikin kabo, ita ce busa ta alkiyama. Ubangiji ta'ala ya ce fala ansaba bainahum yawma idzin, babu wata danganta tsakankanin bayi a wannan yini da za ta yi amfani. Wala yatasa'aluna, Ubangiji ta'ala ya ce kuma junansu baya tambayar juna. Li kulli imrin minhum yawma idzin sha'nu yughni, kowane mutum a wannan yini lamarinsa ya wadatar da shi, baya bukatar a hada masa na wani. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, yini ne wanda mutum ke guje ma dan uwansa, ya guje ma 'ya'yansa, ya guje ma matarsa, da da mahaifi kowa ta kansa yake, miji da mata kowa ta kan shi yake, dan uwa da dan uwa kowa ta kan shi yake. Wala yasalu hamimun hamima, masoyi baya tambayar masoyinsa a ranar. Dan haka Ubangiji Ta'ala yace fala an saba bainahum, babu wata danganta tsakanin su da za ta yi amfani. Maganar ni dan wane ne, shi kan wane ne, bata mata so ba. Wannan abin da ka shuka a rayuwarka ta duniya a wannan yini shine sakamakon abin da zaka gani. In alkhairi ne zaka ga sakamakon alkhairi, in sharri ne kuma haka. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga ƴarsa Fatima, yace roƙani duk abin da kike so, abin da nake da halin baki in baki. Manzo Allah yace fa inni la uguni anki min Allahi shay'a, yace ni ba zan wadatar da ke komai game da azabar Allah. Kaga in har maganar wato danganta a wannan lokaci na amfani, to babu dangantar da za ta yi amfani sama da wanda ya kai dangane zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A inda danganta za ta yi amfani sai in an shiga aljanna. Idan an shiga aljanna, in kana matsayi wanda yake ƙasa, dan uwanka na danganta yana matsayi wanda yake sama, to sai a ɗauko ka sai a haɗa ka da shi. Misali kana hawa na farko, shi yana hawa na goma, sai a ɗauko ka a haɗa ka da shi. Kamar yadda ita aljanna daraja 100 ce, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana, kowace daraja tsakanin daraja da wadda ke bi mata, manzo Allah ya ce kamar tazarar da take tsakanin ƙasa da sama, kamar daga duran ƙasa zuwa sama ta farko shine tsakanin daraja ta farko da wadda ke bi mata, kuma daraja 100 ce akwai a aljanna. Kuma ya gabata cewa tsakanin ƙasa, duran ƙasa da sama ta farko, kamar yadda ya gabata a cikin hadisai a darasin mu na kitabun tauhid, tafiya ce ta shekara 500. Idan misali aka ajiye ka a mataki na farko, shi aka ajiye shi a mataki na biyu, sai ka yi tafiya shekara 500 kafin ka kai mahallinsa. To misali ce kaddara cewa ƴaƴa suna mataki na farko, mahaifa suna mataki na goma, daraja ta goma. To Ubangiji Ta'ala da jin kansa da ceton masu ceto, Ubangiji Ta'ala sai ya sa a ɗaukaka darajarsu a haɗa su da uwayensu. Haka in uba yana matsayi na farko, ɗa yana matsayi na goma, sai a ɗau mahaifin a haɗa shi da ɗanshi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, wallazina amanu wattaba'atkum zurriyatuhum bi'imanin alhaqana bihim zurriyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin. Shine yace wala yatasaaluna junansu, baya tambayar juna. An tambayi Abdullahi dan Abbas game da ma'anar wannan aya kuma da waccan aya da Ubangiji Ta'ala ke faɗa, fa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalu, sai yace yinin alkiyama wato mataki mataki ne, wasu zanguna ne. Akwai zangon da in an kai junan mutane, junansu baya tambayar juna. Kuma akwai lokacin da in an dan samu nutsuwa, junansu zai ringa tambaya ina suwa ne, ina suwa ne. Sai ya ce faman sakulat mawazinuhu, duk wanda kayan awansa na lada yayi nauyi, ya rinjayi zunubi. An yi zo da siga ta jami'i, kamar yadda malamai suka faɗa, suka ce saboda yawan abin da za a auna. An gane, amma sikilin sikili ne ɗaya-ɗaya. Sikilin da za a yi awo a ranar kiyama sikili ne wanda yake ɗaya-ɗaya. Allah kaɗai ya san girman wannan sikili. Wanda awon nan, kamar yadda bayani ya gabata, wato kala-kala ne. Wani lokaci aikin da muka aikata shi ne za a jassama, a maida shi wani gangan jiki, a ɗora shi a kan sikilin a auna. An gane ku? Dalili a kan haka shi ne faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke cewa kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi. Manzon Allah yake cewa kalimomi guda biyu masu saukin faɗa a kan harshe, wanda suna da matukar sunuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma kalimomi ne masu nauyi a cikin sikeli, manzon Allah yace subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi. Kaga anan waɗannan kalmomi su ne za a jassama su a maida su wani gangan jiki a dora a suke da kuma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa yana cewa ma min shay'in aqam fi mizanil abdi yawmal qiyamati min husnil khuluq aw kama qala. Manzon Allah yace babu abin da yake nauyi a cikin sikilin bawa a ranar kiyama sama da kyawun hali. Kyawawan ɗabi'u sun fi komai nauyi a cikin sikili a ranar kiyama. In aka ce kyawun hali, abu na farko sakin huska, abu na biyu kamewa gabarin cutar da jama'a, abu na uku kyauta. Duk wanda ya haɗa waɗannan abubuwa guda uku to yana da kyawun hali. Sakin huska da walwala, bibiyar mutane da ɗan abin da Allah ya hore maka, sannan kuma kamewa gabarin cutar da jama'a. Sannan wani lokaci kuwa abinda za a auna shi mai aiki shi ne za a zo a dora shi kan sikili a auna shi. Kai da ka aikata ayyukan a duniya na alkhairi da na sharri, kai ne za a dora kan sikili a auna. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa falani kimu lahum yawmal qiyamati wazna, a ranar kiyama Ubangiji Ta'ala ya ce ba ma tabbatar musu da wani matsayi wanda yake na nauyi a cikin sikili. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa a ranar kiyama za a zo da mutum kiba-kiba wanda yake kusashe a dora shi a kan sikili a auna. Manzon Allah ya ce daidai da nauyin fuffuken sauro ba zai yi ba, fuffuken sauro ma ya fi shi nauyi. Kuma haka wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya hau kan itaciyar aswaki, iska sai ta ringa rauda shi shi da iccen tana kada shi, saboda mutum ne ya baya da jiki ga kurri siri-siri. Sahabbai da suka gan shi sai suka ringa masa dariya, iccen mai na rauda shi. Manzon Allah ya ce dariya kuke masa? Ya ce wallahi ina tabbatar muku kwabirin ɗan Mas'ud ya fi dutsen Uhud nauyi a cikin sikili a ranar kiyama. Kaga wannan hadisi ma yana tabbatar da cewa ashe shi ɗan adam kin shi ne za a dora a kan sikili a auna. Wani lokaci kuma littafin aikin shi ne za a dora a auna, kamar yadda hadisi na Bitaqa ya tabbatar da haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa a ranar kiyama za a fito da wani bawa daga cikin jama'a, Ubangiji Ta'ala zai yi umarni a lokacin nan sai a baje masa littattafan ayyukansa. Za a baje masa littafi 101 na miyagun ayyukansa, kowane littafi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iya tsawon ganinsa, inda ganinsa ya tsaya shi ne iya bakin wato tsawon littafi. A lokacin nan wannan bawa zai tada hankalinsa ya firgita ya razana ya rasa inda zai sa kansa. Ubangiji Ta'ala sai ya ce masa ya bawa na shin kana da wani hamzari? Sai ce ya Ubangiji na duk abin da yake cikin wannan littafi na tabbata ni na aikata, bani da wani hamzari. Ubangiji Ta'ala sai ya ce masa kana da wata ajiya a gumu? Kwantar da hankalinka, wannan yini ne na adalci, ba za a zalunce ka ba kamar yadda aka saba zaluntar ku a duniya. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a fito masa da ɗan wata kart, ita ce mai kwaka, wata ɗan kart ce a jikinta akwai kalima ta la ilaha illallah. Sai a nuna masa, sai ce ya Ubangiji na ina wannan kati, ina wannan littafi da riba ɗaya, ina ita ina rijayar su? Ubangiji Ta'ala ya ce masa kwantar da hankalinka, wannan yini ne na adalci, ba za a zalunce ka kamar yadda ake zaluntar ku a duniya. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan littafi 101 za a dora su akan tafin sikilin guda. Wannan kati wadda la ilaha illallah ke rubuce a cikinta, da zaran an dora ta akan wannan tafin daya, gaba ɗaya sai ta yi nauyi ta danna ta yi kasa, gaba ɗaya wannan littafi 101 sai su yi sama, makomar shi ta kasance aljanna. Wannan hadisi yana tabbatar da cewa wani lokaci awo na ranar kiyama littafin aikin bawa ne ake aunawa, dan haka awon kala-kala ne to shine ubangiji ta'ala yace fa man saqulat mawazinuhu du wanda sikilin sa na lada yani nauyi yani jayi zunubi fa ulaika humul muqibun waɗannan sune masu rago da gidan aljanna Allah ya sanya mu a cikin su sai yace wa man khaffat mawazinuhu du wanda sikilin shi na lada yayi rashin nauyi zunubin yani jayi lada wa ulaika alladhina khasaru anfusahum waɗannan sune waɗanda suka tabar da kawunansu ma'ana ba su yi kokarin tanadar abinda zai amfane su a gobe kiyama fi jahannama khalidin ubangiji ta'ala yace a wannan yini su masu dawwama ne a cikin wutar jahannama talafahu wujuhahum an-nar ubangiji ta'ala yace wuta na kona fuskokinsu wa hum fiha kalihun ubangiji ta'ala yace su a cikin wuta kalihuna masu daure fuska ne babu wani babu wata walwala ta tare da su ko kuma wa hum fiha kalihuna su masu yage dimbarin baki ne saboda azaba in ta yi azaba wuta ta ci fuskokin gaba ɗaya lebe wanda yake na sama zaka ga ya janye ya dage na ƙasa shi ma ya yi ƙasa sai haƙura kawai za su bayyana waliyazu billahi shi ne ma'anar wa hun fi haka libu wato suna masu yage dimbarin baki sai haƙura kawai a bayyana ko kuma wa hun fi haka libu na ai abi suna suna masu ɗaure fuska babu inda wuta ta fi zafi a jikin gangan ɗan adam sama da fuska daga dan baya dan haka ubangiji ta'ala ya ce talafahu wujuhahum an-nar wuta na kona fuskokinsu kamar yadda can cikin suratul anbiya aya ta gabata law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim wala hum yusarun ubangiji ta'ala yace waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu da sun yi sanin lokacin da ba sa iya ije ma fuskokinsu wuta kuma ba sa iya ije ma gadan bayansu wuta kuma cewa ba za a taimaka musu inda sun san da haka to da sun yi ta kansu kafin lokaci ya kure musu kuma haka can ubangiji ta'ala ya faɗa ga waɗanda suka taskance dukiya ba sa fitar da zakka yawma yuhuma alaiha fi nari jahannama fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum takrizun duk dukiyar da aka taskance ba a fitar mata da zakka to a ranar kiyama wannan dukiya gaba ɗayanta ubangiji subhanahu wa ta'ala zai mulmule ta a saka ta cikin wutar jahannama idan ta narke ta zama wuta za a ɗauko ta ana ɗoɗana masa agushi da kuma gadan baya sannan kuma da haƙar tsaye to shi ne a nan ubangiji ta'ala ya ce talafahu wujuhahum an-nar wato wuta na ƙona fuskokinsu sai ya ce wa hum fiha kalihun ubangiji ta'ala ya ce su masu yage dimbarin baki ne a cikin wuta sai ya ce alam takun ayati tutula alaikum ubangiji ta'ala zai sa a faɗa musu akan harshen mala'iku ubangiji ta'ala ya ce musu alam takun ayati tutula alaikum shin yanzu ayoyina ba su zamanto ba ana karanta muku ana tsoratar da ku game da wannan yini fa kuntum biha tukadhibun kuka zamanto kuna masu ƙaryatarwa da ita qalu za su faɗa su ce rabbana ya ubangijinmu ghalabat alaina shikwatuna siyatar mu ce ta yi rinjaye a kanmu ma'ana kaddara wanda kai cewa mu ba mu da rabo a wannan yini shi ne ya yi rinjaye a kanmu wannan ita shi ne iya hamzarin da za su bada hujja da alkadarin Allah subhanahu wa ta'ala ai ba a kafa hujja da alkadarin Allah subhanahu wa ta'ala a kan saba masa a kan aiki na saƙo ba a kafa hujja da alkadarin Allah ka ce ai Allah ne ya kaddara na yi kaza shi ne suke faɗa rabbana ya ubangijinmu ghalabat alaina shikwatuna tsiyatarmu ita ce ta yi rinjaye a kanmu ka riga ka kaddara cewa mu matsiyata ne wa kunna qauman dhalli dan haka muka zamantu jama'a wadanda suke batacci wadanda suka kauce ma tafarki madaidaici sai su ci gaba da addu'a rabbana suna fada suna cewa ya ubangijinmu akhrijna minha roƙonka muke ka fitar da mu daga wannan wuta fa in udina ya ubangijinmu alƙawari muke daukan maka fa in udina in har mun koma ƙaryata ayoyinka kamar yanda muka yi a farko fa inna zalimuna lalle mu masu zaluntar kawunan mu wai anan guri ne suke na cewa a fitar da su daga wannan wuta a dawo da su duniya in an dawo da su ba za su koma ƙaryatar da ayoyin ubangiji kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul an'am walau tara idh wuqifu 'alan nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhuna min qabl walau ruddu la'adu liman huwa an wa innahum lakadibun to shine anan suke addu'a rabbana ya ubangijinmu akhrijna minha fitar da mu daga cikin wannan wuta fa in udina in har mun koma ƙaryatar da ayoyinka kamar yanda muka yi a farko fa inna zalimuna lalle mu masu zaluntar kawunan mu alaqsu fiha ubangiji ta'ala sai ya ce ku nisanta wato a cikin wannan wuta ma'ana ba ni ba ku wala tukallimuni ubangiji ta'ala ya ce kar ku koma yi mun maganar cewa a fitar da ku ngani ko maganar a dauke muku azaba a fitar da ku daga cikin wuta ubangiji ta'ala ya ce kar ku koma yi mun wannan magana innahu kana fariqun min ibadi domin wata jama'a daga cikin bayina sun kasance ya kuluna suna fada rabbana ya ubangijinmu amanna mun gaskata da kai mun gaskata da manzanninka faghfir lana ya ubangijinmu roƙonka muke ka gafarta mana zunubanmu warhamna ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kai kai ne fiyayyen masu jinƙai nau'i ɗaya daga cikin nau'ika uku na tawassuli yin tawassuli da aiki na ƙwarai kamar yanda suka yi tawassuli da imaninsu ana kafin su ce faghfir lana warhamna ne suka kama kafa da shi imanin da suka yi da ubangiji subhanahu wata'ala duk da cewa tawassulin nau'i biyu ne farko sun yi tawassuli da suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala shine ar-rabb dan haka suka ce rabbana ya ubangijinmu abu na biyu da suka yi tawassuli da shi wato shine imani suka ce rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani da kai faghfir lana roƙonka muke ka gafarta mana zunubanmu warhamna ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kai kai ne fiyayyen masu jinƙai dan babu addu'ar da ta wuce ka roki Allah subhanahu wata'ala gafara da jinƙansa ita ce addu'ar da tafi kowace addu'a domin duk wanda Allah ya gafarta masa kurakuransa ya ji kanshi to wannan ya ci nasara gaba daya a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira ubangiji ta'ala ya ce sababin abin da ya kai ku wuta ya ce shi ne innahu kana fariqu min ibadi domin wata jama'a daga cikin bayina sun kasance suna fada suna ya ubangijinmu mun yi imani da kai roƙonka muke ka gafarta mana zunubanmu ka ji kanmu domin kai ne fiyayyen masu jinƙai irin waɗannan jama'a jama'a ta ƙwarai ubangiji ta'ala ya ce fattakhastumuhum sikhriyan sai kuka rike su abin ba'a abin izgigi idan sun wuce kuna nuna su da hannu kuna nuna su da baki kuna kyakuce da wutsiyar ido kuna nuna su ga sunan yan zafin addini yau da zaran ka yi shiga ta addini to shikenan ka zama abin izgili abin ba a cikin jama'a in mace ce ta yi lullubi ta wuce to abin izgili ce in namiji ne ya dage wandansa nisfu sa rabin kwabri kamar yanda shi ne sunna da aswakinsa sai ka ji ana yi da shi ga sunan yan zahin addini dama Allah ya faɗa innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yabhaqu wa idha maru bihim yataghamazu wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. To dan haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa inna hadha ad-dina bada'a ghariban wa sayu'udu ghariban fa tuba lil ghuraba aw kama qala. Manzon Allah yace ku san da cewa wannan addini ya fara yana baku. Manzon Allah yace kuma da sanin zai koma baku. Manzon Allah yace ala san barka da murna ta tabbata ga baki. Menene ma'anar addini ya fara a baku? Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da wannan addini bakon wani al'amari ne. Dan haka aka ringa kyamatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa, ana ganin sun zo da sabon wani abu, abinda a cikin uwaye da kakanni ba a san da shi ba. Ka san shi ba ko ba kowa ba yake sakewa ya rabe shi, nesa nesa da shi ake. To manzon Allah ya ce wannan addini ba ko ya fara, ana kyamatar shi, ana nisantar shi, har aka kai lokacin da Allah ya ma wasu dace suka karbi wannan addini ya zama dangane. Manzon Allah ya ce wasa yahudu gariban da sannu wannan addini zai koma baku, kamar yadda yau musulunci ya zama baku. Da zaran ka zo da wani abu wanda yake na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kenan kawai ka zama abun kyama a cikin mutane. Saboda me yasa al'ada ta yi kanta a cikin jama'a? Al'ada an maida ta addini. Karancin karatu ya sa an jahilci addini. In ka zo da wani abu wanda yake na addini, shi kenan an gaba. Je ka yi wa makabarta, in ka huta takalminka sai ka ga wasu suna hararinka, ko ka yi tsaye a kan kabari ka daga hannu kana addu'a ga mace kamar ka zo da wani sabon abu. To kasancewar ba komai ka haka illa jahiltar sunna, jahiltar karantarwa ta addini. Manzon Allah ya ce ala san barka ya tabbata ga baki. Su wane ne baki? Su ne masu ruko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin sun zama baki a cikin jama'a. To shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya ce fattakhastumuhum sikhriyan, kun maida su abun ba'a, abun izgiri. Lafazin ittakhadha in yayi ta'addi ila maf'ulain na ɗaukan ma'anar sayyara. المفعول الاول شيني الضمير فاتخذتموهم، المفعول الثاني شيني سخريا كم ميداسو ابن ازغلي ابن باء حتى انسوكم ذكري. واتو باءر دا كوكي داسو دي ازغلين دا كوكي داسو هر يكي واتو سكا منتد دكو امبتونا كن شغل كوي دا ازغلي داسو دا باء داسو وانا ازغلي دا كوكي داسو شيني يمنتد دكو امبتونا. Wa kuntum minhum tabahakun, Ubangiji ta'ala ya ce kun kasance kuma kuna musu dariya, kuna musu dariya, kuna musu ba. Ubangiji ta'ala ya ce don haka inni jazaituhum al-yawma bima sabaru, ya ce lalle ni a yau na sa kauta musu a sababin haƙurin da suka ɗauka akan cutarwar da kuke musu. Annahum humul faizuna, su ne masu rabauta da masu rabo a wannan yini, su ne wanda makomarsu aljanna ce. Allah ya sanya mu a cikin su. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allah ta'ala, qala kam labistum fil ardi adada sinin, qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adidin, qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ubangiji ta'ala na faɗa ga waɗanda suka yi sakaki, suka tozartar da kwanukan rayuwarsu, ba su fa'idanci komai ba, har kiyama ta zo musu kai tsaye ba tare da shiri ba. Ubangiji ta'ala zai faɗa musu don yi musu tirda Allah wadai. Zai ce da su kam labistum fil ardi adada sini, kala ubangiji ta'ala zai fada a ranar kiyama ga wadanda suka tuzartar da kwanukan rayuwar su suka kafirce ma ubangijin su zai tambaye su kam la bistu fil ardi adadin su ne nawa kuka zauna na shekaru wato fil ardi a duran kasa ubangiji ta'ala zai tambaye su kam la bistu fil ardi gwargwadon nawa kuka zauna fil ardi a ban kasa adada sinin kididdiga ta shekaru ma'ana shekaru nawa kuka yi a duniya Allah zai tambaye su wannan tambaya kuma a ranar kiyama ce ubangiji subhanahu wa ta'ala zai wanda wannan na nuna mana sifa daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta zance ubangiji ta'ala na zance zance wanda ya dace da girmansa kuma zance ne wanda da harfa da sauti an gane ku kuma ana jin menene yake fada kuma zancen Allah subhanahu wata'ala yana allage da mashi'arsa ya ta'allaka bi mashi'ati a duk lokacin da yaso yana zance da abin da ya ga dama a baya yayi a nan gaba zai yi zance zancen sai a ranar kiyama don haka wannan tambaya a ranar kiyama ce ubangiji subhanahu wata'ala zai yi ya ce da su kam la bistu fil ardi adada sinin shekaru nawa kuka zauna a ban kasa a lokacin nan kafirai za su faɗa labisna yawman aw ba'da yaw ya ubangijinmu mun zauna gwalgwadon yini ɗaya aw ba'da yaw ko kuma sharihi idan aka ce yini yini yana farawa daga huduwar rana zuwa fadawar ta shine daga huduwar rana zuwa fadawar ta shine yini cikakke kenan idan aka ce rabin yini kenan daga hudowar rana zuwa gushewar ta daga gushewar ta kuma zuwa fadawar ta wannan shine rabi na biyu shine ya kalu za su fada su ce labisna yawman mun zauna a duniya tsawon yini daya aw ba'da yaw ko kuma share yini ubangiji ta'ala sai ya ce fas'alil adil wato ku tambaye masu kididdiga masu lissafi su ne mala'ikun da Allah ya wakilta da ku za su faɗa muku gwargwadon zaman da kuka yi a duniya in har ba ku yi sani ba ƙala ubangiji ta'ala sai ya faɗa musu in labistum ba ku zauna ba a duniya illa ƙalilan wato face zamani wanda yake ɗan kaɗan lau annakum kuntum ta'lamuna inda a ce kun kasance kun yi sanin gwargwadon zaman da kuka yi a duniya to da ba za ku saki ba ku bata lokaci ma'ana ku bari kwanukan rayuwar ku su tafi a banza saboda kwanuka na rayuwar duniya kwanuka ne waɗanda suke kayyadaddu ƴan kaɗan wanda ba su wuce ba a lissafa an gane ko domin rayuwa ta duniya rayuwa ce ƙarariya wadda take takaitacciya lahira ita ce wanzarsa makamanciyar wannan aya ta gabata a can cikin wato a can cikin suratul baha ubangiji ta'ala na fada wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا كوكما كافين wannan aya wa yawma yunfakhu fis suri wa nahshuru al mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma ubangiji ta'ala ya ce wa yawma yunfakhu fis suri ba su labari game da yinin da ake busa a cikin kabo wannan yini in ya zo ubangiji ta'ala ya ce wa nahshuru mujrimina yawma idhin zurqa duk waɗanda suka kangare mana a wannan yini za mu tada su ubangiji ta'ala ya ce zurqan wato suna masu dagwalon ido lafazin zurq jami'i ne na azraq azraq shine wato abin da ya karkata zuwa bula kenan wannan bulu shine ake kira da azraq Ubangiji ta'ala yace a wannan yini kangarari zamu tada su zurkan wato suna masu dagulan ido kamar yanda in ciwon ido yayi ciwon ido zaka ga ido ya rikide shi ba ja ba shi ba baki ba shi ba toka toka ka rasa ma wani kala ne to haka idanun duk waɗanda suka kangare ma Ubangiji za su tashi a ranar kiyama kuma ga bakar fuska Ubangiji ta'ala yace ya takhafatu na bainahum za su ringa ra'a tsakankanin su wai gwalgwadan nawa muka zauna a duniya ra'a za su ringa yi tsakankanin su sai wasu su ce illa bistum illa ashra kai ba ku zauna ba a duniya face kawai gwalgwadan kwana goma duk zaman da kuka yi bai wuce kwana goma ba Ubangiji ta'ala yace nahnu a'lamu bima yaquluna mu muka fi kowa sani game da abin da suke fada radar da suke Ubangiji ta'ala yace mun fi su sanin me suke radawa idza yaqulu imana nahnu a'lamu bima yaquluna idza yaqulu amsaluhum tariqa lokacin da mafificin su a wajen hanya ta lissafi ke fada illa bistum illa yawma yace in ma kun zauna a duniya zaman da kuka yi bai wuce ba yini daya to ba komai ba zai sa waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala su ga cewa dukkan zaman da suka yi a duniya bai wuce ba yini ɗaya ko rabin yini sananin azabar da za ta ba mu Yesu sananin yinin alkiyama shine zai kai su ga cewa a duniya in ma sun zauna zaman da suka yi bai wuce ba yini ɗaya ko rabin yini waliyazu billahi domin yinin alkiyama yini ne mai tsanani ga duk wanda ya kafirce ma Ubangiji kamar yadda Allah ya faɗa a can cikin suratul Furqan wa kana yawman 'alal kafirina asira kamar yadda ya koma faɗa a cikin suratul Qamar yaqulul kafiruna hadha yawmun asir kamar yadda ya koma faɗa a cikin suratul Mudaththir 'alal kafirina ghayru yasir ga kafirai yinin alkiyama ba mai sauki bane ba ga mu'minai ne zai zame musu mai sauki to wannan tsanani na ranar kiyama shine zai kai ya gaskewa su ga cewa gwalgwadan zaman da suka yi a duniya duka bai wuce ba yini ɗaya ko rabin yini kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace idan kiyama ta yi Allah zai sa a zo da duk wanda wanda ya fi kowa jin daɗi a rayuwar duniya wanda ya kafirce ma Ubangiji Ubangiji ta'ala zai sa a zo da shi idan aka zo da shi za a tsoma shi a cikin wuta tsomawa ɗaya tak sai a huddo shi sai a tambaye shi shin wani jin daɗi ya taɓa wucewa da kai a rayuwar duniya zai rantsuwa da Ubangiji cewa har ya gama rayuwar shi ta duniya bai taɓa jin daɗi daidai da kyautawar ido wannan azaba da aka tsoma shi tsomawa ɗaya tak aka huddo shi ta mantar da shi duk jin daɗin da ya yi a duniya alhali a duniya kuma ya fi kowa jin daɗi Allah yace kuma za a zo da wanda yafi kowa talauci da wahala a rayuwar duniya daga cikin mu'minai za a zo da shi za a tsoma shi aljanna tsomawa ɗaya tak sai a zaro shi sai a tambaye shi a ce masa ya bawan Allah shin wai wata wahala ta taba wucewa da kai a rayuwar duniya zai rantsuwa da Ubangiji shi har ya gama rayuwar shi bai taba jin wata wahala ba wannan jin daɗi na karo ɗaya tak da aka tsoma shi ya mantar da shi duk wahalar da ya a duniya to don haka shi ne a nan sai su ce labisna mun zauna yawman yini ɗaya aw ba'da yawmin ko kuma sharan yini shi ne can za mu iske cikin suratul Rum Ubangiji ta'ala yake faɗa wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun ranar da kiyama ke tabbata kangarari za su ringa rantsuwa da Ubangiji malabi su gaira sa'a wai ba su zauna ba a duniya face kawai wata 'yar sa'a daya dan lokaci ne wanda yake kayyadadde kawai idan aka ce sa'a shine kid'atun minaz zaman ba ana nihi sa'a minti 60 za su ce malabi su gaira sa'a Ubangiji ta'ala ce kazalika kanu yufakun to shine anan yace ya kana Ubangiji ta'ala yace illa bistu lalle ba ku zauna ba a duniya illa qalilan face zama wanda yake dan kadan law annakum kuntum ta'lamun da a ce ku kun kasance kun san da tsananin yini na alkiyama to da ba ku yi sake ba kwanukan rayuwa suka tafi a banza Ubangiji ta'ala yace a fa hasibtu shin yanzu zaton kuke annama khalaqnakum abatan cewa kadai mun halice ku saboda wargi ku ci ku sha yau kuna MGC gobe kuna hidin kwallo jibi kuna ina ne kawai haka wa annakum la ilaina la turja'un cewa ku ba za a dawo da ku zuwa gare mu hikimar Allah subhanahu wata'ala ta wuce matsayin a ce ya halicci bayinsa ba domin wata manufa ba domin wargi bai dace da Ubangiji subhanahu wata'ala ya wanke kansa game da wargi duk abinda Allah yake ya halitta da duk abinda yake ayi ko a daina to akwai hikima wargi bai dace da Ubangiji subhanahu wata'ala don haka ya wanke kansa game da haka aya ta gabata a cikin suratul anbiya وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ كما زامو اسكي ا cikin سوره داوود وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ كما زامو اسكي ا cikin سوره الدخان وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون haka kuma aya ta gabata mumene suna jinjina ma ubangijin su alladhina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar to shine anan ubangiji ta'ala ke fada afa hasibtu shin yanzu kun yi zatan anna ma khalaqnakum abathan cewa kadai mun halice ku saboda wargi ku ci ku sha ku yi wargi irin yanda dabba babu wani sakamakon lada da aka mata alƙawari balantana azaba cewa da ku da dabbobi kuna zaton cewa ɗaya ne kamar yanda zamu iske cikin suratul insan wannan cikin suratul kiyama aya sabu lil insanu an yutraka suda shin yanzu shi dan adam zato yake za a bar shi kaza zibe ba tare da cewa ikaza ko ka dena kaza Allah ya halice mu saboda wata hikima, hikima mai girma. Shine kada ita shi a cikin ibada. Kamar yanda ya fada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Ubangiji ta'ala bai halice mu badan mu ci mu sha mu wargi. Ya halice mu saboda mu kada ita shi a cikin ibada. Ya hore mana ci da sha da duk abubuwan da za su taimaka mana akan wannan ibada. Kuma wannan ibada idan ka kiyaye ta tun daga duniya zaka samu nutsuwa da kwanciyar hankali da jin dadi kafin yinin alkiyama a yinin alkiyama zaka samu jin dadi wanda yake na hakika ita ce aljanna dan haka yace ya ibadi inna ma hiya a'malukum uski halakum thumma uwafikum iyyaha faman wajada khairan faman yake cewa faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra zalika fala yulumanna illa nafsa Ubangiji ta'ala ya ce ya ku bayina inna ma hiya a'malukum ubsi halau ku san da cewa ayyukan ku ina kididdige muku dai bayan daya kuma uwafikum iyaha sannan zan cika muku sakamakon ayyukan ku in kiyama ta yi sai ya ce faman wajada khairan duk wanda ya samu fiyayyen sakamako a wannan yini na alkiyama fali hamdillahi ya gode ma ubangijin sa ba wani wayensa bane ba wani karfinsa bane ba wata dabararsa bace dace ne na Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya mana dace sai ya ce wa man waje da gairar zalika duk wanda ya samu maimakon haka sakamakon shi ya zama mummuna fala ya lu wannan illa nafsa kare zargi kowa ya zargi kansa shine ya tuzartar da kwanukan rayuwarsa ba tare da ya riba ci komai ba to shine anan Allah ya ce mana afa hasibtu shin yanzu zato kuke kun yi zatan annama khalaqnakum abathan cewa mun halice ku kadai saboda wargi dan haka shi wanda ya kafirce ma ubangiji shi ba shi da nutsuwa ba shi da kwanciyar hankali sai a irin wuraren wasanni zaka ga duk rayuwar da kafiri yake duk kudaden da yake nema kudaden nan yana tara su ne saboda wuraren wasanni wai shi anan ne yake samun nishadi anan ne yake samun nishadi daga nan yana wurin wannan wasa daga nan yana wurin wannan wasa daga nan yana wurin wannan wasa shine iya jin dadin shi a rayuwarsa zaka ga wanda a cikin layin mahaukata ma sai dai a sanya shi a layin mahaukata wadanda suke na farko zai zo yana wani wasanni wai na bada dariya ne wai anan zai samu nishadi ya dan samu wata walwala wani kunci na zuciya ya bushe masa ba abinda zai kwantar da hankalin bawa ya samu nutsuwa illa ambatan Allah, kamar yadda Allah ya faɗa mana alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Abinda ke ba bawa nishadi da walwala da jin dadi koda babu dire da dala a aljihunsa shine kaunar Allah subhanahu wataala da ambatansa, kamar yadda wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa inna fid dunya janna man lam yadkhul hadam yadkhul jannata al-akhirah, a duniya akwai wata aljanna duk wanda bai shiga ba wannan aljanna to ba zai shiga aljannata lahira. Aka tambaye shi wace aljanna ce, yace kaunar Allah da ambatan shi da karatun alqur'ani shine abinda ke sa bawa ya samu kwanciyar hankali ya ji dadi ya ringa walwala duk wani kunci ya gushe masa daga cikin zuciyarsa. Haka wani daga cikin magabata yake cewa masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma dhaqu afyaba ma fiha qila lahu ma afyaba ma fiha qala mahabbatullahi wa dhikru, yace talakawa miskinai yace sun bar duniya basu dandana abin da yafi komai dadi a duniya. Aka tambaye shi me yafi komai dadi a duniya, yace kaunar Allah da ambatan shi shi yafi komai dadi. Kuma wani daga cikin magabata yake cewa lauya alamul muluku wa abna'uhu ma nahanu fihi la jaladuna alayhi bisuyu, inda a ce sarakuna da ƴaƴansu sun san irin abin da muke ciki na jin dadi da walwala da murna, yace wallahi da sun ringa saran mu da takubba domin su kwaci abu ne wanda ba zai iya kwatuwa ba a zuciya yake. Hanya ce daya daya shine bin Allah subhanahu wataala, to shine yace wa annakum ilaina la turja'un, shin kun yi zaton cewa a karshe ba za a dawo da ku ba mu sakauta muku da irin ayyukan ku? Sai yace fa ta'ala Allah, Allah ya daukaka, ma'ana matsayin shi ya wuce a ce yayi wani abu da murgi. Fa ta'ala Allah, ubangiji ta'ala ya daukaka game da murgi, ma'ana matsayin shi ya wuce murgi. Al-Malik shine sarki mamallakin kowa da komai ne cikakken mulki kenan. Al-Haqq kuma matabbacin gaskiya wanda duk abin da yake yi akwai hikima a cikin sa. La ilaha babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa huwa face shi Rabbul Arsh, ubangijin gadan sarauta Al-Karim wanda yake kikkiawa ko kuma kace Al-Karim wanda yake mai girma. An gane ku? Domin ya faɗa fa ammatina fiha min kulli zawjin karim, karim ma'ana shine kikkiawa wanda in ido ta kalla zai ringa kayatar da shi, saboda al'arshin ubangiji subhanahu wataala gado ne na sarauta wanda kuma ya fi komai girma, ya kewaye dukkan halittun da suke doron ƙasa gaba ɗaya. Shine yace fa ta'ala Allahu, Allah ya ɗaukaka, matsayin shi ya wuce wargi. Al-Maliku shine sarki mamallakin kowa da komai mai cikakken mulki. Al-Haqq matambacin gaskiya wanda baya abu sai da hikima. La ilaha babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa huwa face shi Rabbul Arsh, mamallakin gadan sarauta Al-Karim mai girma. Sai ya ce wa man yad'u ma Allahi ilahan akhar, duk wanda ya bauta ma ilahan wani abun bauta akhar na daban ma Allahi tare da Allah, ma'ana duk wanda ya dauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa ga wani Allah, la burhana lahu bihi, ubangiji ta'ala ya ce ba shi da wata hujja game da bauta ma wannan sa. An gane ku? Kenan duk wanda ya bauta ma wani Allah tare da Allah, ma'ana ya daidaita Allah da wani a cikin abin da yake hakkin Allah. Dama in aka ce shirka daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake hakki na Ubangiji subhanahu wataala, in ma ya kasance kwata-kwata yana bautar wani Allah, ko kuma ya zamanto yana bautar Allah yana bauta ma wani, ma'ana ya dauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa ga wani Allah, shine Ubangiji ta'ala ya ce la burhana lahu bihi, ba shi da wata hujja bihi game da bauta ma wani Allah, domin Allah bai taba saukar da wata hujja cewa wani ya cancanta a bauta masa in banda shi. Duk wanda ya bauta ma wani Allah to ya bauta masa ne ba tare da wata hujja ba, domin shaytani ya kawata masa haka. Sai ya ce fa inna ma hisabuhu inda rabbi, ya san da cewa sakamakonsa wato na ga Ubangijin shi subhanahu wataala, zai sakauta masa da irin aikinsa.
sakamakon ku ga shirka ita ce mutawalliya billahi shine ce fa inna ma hisabu ya san da cewa sakamakon sa abinda ake nihi da alhisab anan aljaza kamar yanda yace kuma inna alaina hisabu ay jazaa'u sakamakon su na kanmu shine yace fa inna ma hisabu ya san da cewa sakamakon sa inda rabbihi na ga ubangijin sa ma'ana ita ce wuta sai yace innahu lalle al'amarin la yuqliqu al-kafiruna kafirai ba sa rabauta a ranar kiyama ba za su rabauta ba da aljanna wa qur rabbighfir ka faɗa ka ce ya ubangiji na ighfir ka gafarta min zunubaina warham ya ubangiji na ka ji kaina wa anta khairur rahimin kai kai ne fiyayyen masu jin kai wannan makamanciyar wannan aya ta gabata kenan innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin shi lafazin al-ghafr wato shine alillibe abkar wani akan wani ya gani wato balantana ka kunyata idan kace ya Allah ka gafarta mun addu'a kake duk laifin da kai Allah ya shafe maka wannan laifi ya lillibe kar wani ya gani shi kuma da yace warham ya Allah ka ji kaina ma'ana kamun dace a wajen maganganu na da ayyuka na a cikin abin da ya rage na kwanukan rayuwa na ya zama du sun dace da abin da kake so kake kauna kenan dan haka in aka hada waɗannan kalmomi guda biyu wato lafazin arrahma da al-ghufran gafara ta dauki ma'anar Allah ya yafe maka duk abin da ka aikata ya lullube wannan laifi naka kar wani ya gane ka kunyata shi kuma lafazin rahama ya dauki ma'anar Allah ya maka dace a wajen maganganu da ayyuka su dace ma abin da yake so yake kauna a cikin abin da ya rage na kwanukan rayuwa sai yace wa anta khairur rahimin kai kai ne fiyayyen masu jin kai dan haka bana neman jin kai na kowa din banda naka nan muka zo karshen wannan sura da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك